ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ga watan Zulqa'ada hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuis dake cikin wannan unguwa ta ainihin Hausawa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna na Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 57 a cikin wannan littafi mai albarka darasin mu na ƙarshe wanda muka tafi hutun azumi mun shiga gaba ta 372 inda malai yake cewa wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadri khassatan manhiyun anhu inda jami'il firaqi li'anna al qadara sirrullah wa nahar rabbu jalla wa ala al anbiya anil kalam fil qadar wa nahan nabiy sallallahu alayhi wa sallam anil khusumati fil qadr wa karihahu ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa karihahu tabi'un وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك وانا دي كسا منتتونا أكان وانا قبر مغانا تيغا مدى صوم باكي دا كوم الجدال دا جايا أكان أبين دي شافك الدرا لليكو شكا بابو الله مدوكو كنساركي ya hana annabawansa tsoma baki akan abin da ya shafi kaddara domin kaddara sirrin Allah madaukakin sarki ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin musu game da abin da ya shafi kaddara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ainihin wato sun kyamace tsoma baki akan abin da ya shafi kaddara haka tabi'ai haka malaman musulunci da ma'abota tsantseni dukkaninsu sun yi hani game da ja'in ja ko musu akan abin da ya shafi kaddara abin da kawai ake so game da kaddara shine mutum ya sallama ya mika wuya ya kuma yi imani ya kudurce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a dunkule ya kuma yi shiru ga abin da ba wannan ba wannan shine muka yi ta faɗaɗa bayani akai muka shiga sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan yayi a karkashin wannan matsala har dai zuwa lokacin da ainihin wato muka kai karshenta bayan wannan kuma sai muka shiga gaba ta 73 inda mawallafin littafi yake cewa imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi zuwa sama kuma har zuwa al'arshin ubangiji sannan ainihin wato yayi magana da Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga aljanna ya leka wuta ya ga mala'iku ya ji zancen Allah da kuma ainihin wato nushirat lahul anbiya da kuma ya wato annabawa da aka turo suka wato da yawa domin su yi masa tarba ta musamman da kuma rufin al'arshi da kursiyu da kuma gabaki ɗayan abin da ke cikin sammai da kasai diya gansu a ido biyu kuma ba a bacci ba mala'ika Jibril ya dauke shi akan buraka har ainihin wato yayi sama da shi, kuma aka farlanta salloli guda biyar a wannan dare, ya kuma dawo zuwa garin Makka a cikin wannan dare. Wannan Isra'i ya faru ne kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi ma wannan mas'ala ta Isra'i da Mi'raji na Annabi sallallahu alaihi wa sallam mas'ala ce wadda ita ma mun tattauna ta sosai gurgurdan hali, mun kuma karanta sharhin da shi Sheikh Fawzanul Fawzan yayi a karkashin ta. Da haka zamu tashi gaba ta 74. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان ارواح الشهداء في هواصل طير خضر تسرح في الجنه وتأوي الى قناديل تحت العرش، وارواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. امام البربهاري yake cewa Allah ya masa rahama yace wa alam kasani anna arwah ash-shuhada lalle rayukan waɗanda suka yi mutuwar shahada fi hawasil ɗairin suna cikin wato abin nan na tsuntsu, idan tsuntsu aka yanka ko tsuntsu ko kaza ko abin nan ko wani abu a nan wajen wuyanta da wata ƴar jaka da za ka samu tsaba da sauran ya sunansa na'am kururu, to kururu ko kunduko, kunduko yawa to shine hawasi. Yake cewa wa alam ka sani anna arwah ash-shuhada, wato hakika rayukan waɗanda suka yi shahada fi hawasil ɗairin suna cikin kundin wani tsuntsu, khudurin kuma tsuntsayen, wato suna cikin kundin wasu tsuntsaye, khudurin koraye, tasrahu da suke yawatawa suke kai kawo fil jannati a cikin aljanna, wa ta'awi sannan sai kuma su tattaro ila qanadila zuwa wasu fitulu ta hatal arshi a karkashin al'arshi, wa arwahul fujjari rayukan mutanen banza, wal kufari da kafirai fi bi'ri barhut suna cikin wata rijiya da ake kiranta barhut, sai malai yace wa hiya fi sijin, ita kuma bi'ru barhut din tana cikin sijin. Wato kai imani cewa idan aka zare ran mutane, to ran mutane ya kasu kashi biyu, akwai rayukan muminai akwai kuma rayukan ainihin wato muta kafirai, sannan su kansu muminan waɗanda suka yi mutuwar shahada rayukan su suna cikin wani guri na musamman da Allah madaukakin sarki ya ajiye su a ciki, suna jin daɗi suna shan ni'ima har zuwa ranar da za a dawo da rayukan su cikin gangar jikin su ranar tashin alkiyama. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta ainihin wato yayi bayanin cewa su shuhada waɗanda suka fita fagen fama suka yi jihadi fi sabilillah, Allah madaukakin sarki ya karɓi ransu a can suka yi shahada, to ruhin su fi hawasil ɗairin khudurin, wato suna nan a cikin kundin wasu tsuntsaye, su kuma tsuntsayen koraye ne, tasrahu su tsuntsayen ran wannan ruhin wato masu shahada yana cikin wannan kundin nasu, su kuma tsuntsayen suna ta kewayawa suna kai kawo a cikin aljanna, in kuma sun gama kewayensu sai su tattaro zuwa wata fitila da take karkashin al'arshi, anan suke zuwa su tsaya. Wannan hadithin wato wannan magana hadithi ne sahihi wanda Imam Muslim ya fitar da shi hadithi na 1887, hadithin Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu. Sannan wa arwahul fujjar, sannan rayukan su kuma al-fujjar fajirai, wal kuffari da kafirai fi bi'ri barhut su kuma suna cikin wata rijiya da ake kira barhut wa hiya fi sijin, ita kuma wannan rijiya tana cikin sijin. Ko da yake wannan gabar wa arwahul fujjari wal kuffari fi bi'ri barhut in ka koma can kasa yace lam yasiha bidhalikal hadith, hadisi bai inganta ba akan daidai wannan gaba din, an fahimta ko? Wannan magana bi'ir barhut din to hadithin bai inganta ba wanda yayi maganar rayukan al-kuffar suna cikin bi'ir barhut. Al-sharh, sai Sheikh Fawzan al-Fawzan yake cewa qauluhu, fadin Imam al-Barbahari da yace wa alam ka sani anna arwah ash-shuhada lalle ruhi wato rayukan shuhada shahidai fi hawasil ɗairin khudurin, wato suna cikin kundin wasu tsuntsaye koraye, tasrahu fil jannati da suke kai kawo a aljanna fa innar ruha malai yace ka sani lalle shi rai allati biha yahayal insanu wanda mutun yake rayuwa da shi wato ran da wato mutun yake rayuwa da wannan ran ruhin da dan adam yake rayuwa da shi wayata harraku dan adam yake yin motsi wayudiriku kuma yake iya riskar abu ya gane shi sirrun wato shi wannan ruhin wani sirri ne na Allah sirri ne min asrarillahi jalla wa ala sirri ne daga cikin sirrukan Allah mai girma da daukaka la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san wannan ruhin sai Allah ai la ya'lamu haqiqataha illa Allah babu wanda ya san haqiqanin ya ruhi yake sai Allah jalla wa ala qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yas'alunaka 'anil ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا ويسالونك عن الروح سنا تنبيه كغه ما ده روحي قل كته ده سو الروح شي روحي من امر ربي yana daga cikin al'amarin ubangijina وما اوتيت من العلم الا قليلا ilimi kadan aka baku ba a baku ilimi ba sai dan kadan da aka ba komai za ku iya sani ba da aka sanin hakikanin menene ruhi ko yaya ruhi yake wannan al'amari ne da Allah ya bawa kansa sani dan aka sani cewa ruhin da kake rayuwa da shi wannan ruhin wato yana daga cikin sirrin Allah madaukakin sarki da babu wanda ya san hakikanin ya yake sai Allah ala anna al murada abinda ake nufi bil ruhi huna abinda ake nufi da ruhi anan ma yahya bihi al insanu shine wato ruhin da dan adam yake rayuwa da shi wal haywanu dabbobi suke rayuwa da shi wasairu zawatil arwah da dukkan sauran ma'abota ruhi duk suna rayuwa ne da wannan ruhin da ake magana akai waqila wani kaulin kuma suka ce innar ruha wato innal murada bir ruh abinda ake nufi da ruhi nau'un minal mala'ikati wani nau'i ne daga cikin mala'iku wallahu a'lam domin mala'ika jibril shi ma ana kiran sa ruh nazala bihi ar-ruhul amin da haka wasu suka ce wa yas'alunaka 'anil ruh wato ruhi ana nufin mala'ika wani nau'i ne daga cikin mala'iku wato mala'ika jibrilu amma kuma akwai kaulin da aka ce ruhin shine ana magana akan ruhin da nake numfashi da shi ko nake rayuwa da shi kai ma kake rayuwa da shi sauran mutane suke rayuwa da shi to wannan ruhin Allah ta'ala ne ya bawa kansa sani game da hakikanin ya yake war ruhu fil lughati abinda ake nufi da ruhi a larabci to dulaku wato ana fassara shi wa yuradu biha ma bihi hayatu zawatil arwah wato ana nufin abinda dukkan wasu wani abu ma abocin rai yake rayuwa da shi in aka ce ruhi a larabci to dukkan abinda ma abocin ruhi yake iya rayuwa da shi wanda baya iya rayuwa sai da wannan to wannan shi ake nufi da ruhi لأن الحياة على قسمين دومين رايوة تاكسك شبيو حياة حركة وهذه تكون في ذوات الأرواح أكوية رايوة تحركة موسي متين يكبت إيدو متين يدقى هنو متين يتفيا متين يزونا متين يمغنا متين يكي يقومو ونن حياة حركة إتاكي كرا رايوة كيكاو رايوة موسي وهذه ونن رايوة تكون في zawatil arwah to tana kasancewa ne a ainihin zatin arwa rayukan da mutane suke rayuwa da shi ma'ana wannan motsin da mutum yake yi da wannan ruhin ne yake yin sa wato dukkan ma'abota rai to suna yin motsi ne saboda wannan ruhin wannan ran dan haka ita rayuwa kashi biyu ce akwai rayuwar kai kawo rayuwar motsi to wannan ita wannan rayuwar dan adam yana yin ta ne da wannan ruhi wa hayatu numuwin sannan akwai rayuwa ta habaka mutum ya dinga habaka daga wani mataki zuwa wani mataki wa hadhihi irin wannan rayuwar takunu fil ashjar irin ta ce take kasancewa a bishiyoyi kaga bishiya ya kankanuwa ta dinga habaka tana ƙara girma tana ƙara tsawo wannan batat da sauran tsirrai wa minha hayatul janin da irin wannan ne ruhin wato wannan shi ma wani nau'i ne na ruhi kenan rayuwa ta kasu kashi biyu akwai rayuwar da mutum yake kai kawo yana motsi da ita to wannan rayuwar dan adam yana yin ta ne da ruhi sannan akwai rayuwar ƙara habaka da burin kasa da girma wannan wanda shine yake kasancewa a cikin bushiyoyi da tsirrai, kuma da ita ne jariri a cikin cikin mahaifiyarsa yake rayuwa. Qabala an tunfaka fihi ruhu, kafin a busa masa shi wancan ruhin. Shi yasa lokacin da yake kafin a busa masa ruhi, za a ganshi gashi ne yana ta girma, yana haɓaka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, daga dugon mani ne sai bayan kwana 40 sai ya zama gudan jini, bayan kwana 40 sai ya zama gudan tsoka. Ba a cikin kuma wannan lokacin za a sa masa kasusuwa ainihin, wato a sa masa a jini, a sa masa kaza, a sa masa kaza, sannan sai daga baya sai a busa masa ruhi. To ana busa mai ruhin, sai kuma uwa ta ji dangin, sai ta fara jin yana motsi. Kaga ashe rayuwa kala biyu ce, akwai rayuwar da ba ta yiwuwa sai da ruhi, akwai rayuwar da kuma tana yiwuwa ba tare da ruhin ba, sai daga baya a busa mutum ruhi. Ita rayuwar da sai da ruhi ita ce rayuwar motsi, kibta ido, magana, ji da sauransu. Akwai kuma rayuwar mutum ya dinga karuwa daga wani mataki, ya dinga kaiwa wani mataki, yana haɓaka, yana ƙara girma, ita ma wannan rayuwa ce wadda ita kuma ana yin ta koda babu ruhi. Sai aka bamu misalin bishiya, aka bamu misalin tsirrai, aka bamu misalin ainihin wato a jariri da yake cikin cikin mahaifiyarsa kafin a busa masa ruhi, shi ma rayuwa yake yi. Domin gashi yana ƙara girma, sai kaga ya kai keji kaza, wanda farkonsa da ɗigon mani ne. Daga ɗigon mani nan ya rikide ya zama kaza, daga nan ya rikide ya zama kaza, daga nan ya rikide ya zama kaza, har zuwa lokacin da kuma zai zamanto ya gama girmansa, sai kuma a busa masa rai. Fa idza nufikat fihi ruhu, idan aka busa masa rai, sarat fihi ruhu haraka, ruhul haraka, to shi ma sai ya kasance yana da ruhi irin wancan na farkon, ruhin da yake iya motsi, ya kibta ido, ya yi kuka da sauransu. Amma qabala zalika, amma kafin a busa wa jariri rai, fa fihi ruhun numuwi, to yana da wani ruhi, amma ba ruhi bane irin na motsi, ruhi ne na haɓaka daga wani mataki zuwa wani mataki. Wa qad taraba al mutakallimuna wal falasifatu fi haqiqatir ruh, lalle masana wato malamai wato wayanda suke al-mutakallimun, masu ilmul kalam, wal falasifati, da masana falsafa, lalle kam sun yi sabani fi haqiqatir ruhi, game da haqiqanin me ake nufi da ruhi. Wa ajizu an idraki, adama an gaya mana ruhin nan sanin haqiqarsa sai Allah. Da haka su al-mutakallimun da al-falasifa sai suka kutsa da tunaninsu da hankalinsu wajen sai sun gano yaya ruhi yake, shin menene haqiqanin ruhi. To su ma wajen neman bayanin yaya haqiqanin ruhi yake, su ma sai suka yi ta samun sabani. Wa ajizu an idraki, da karshe suka gaza riskar me ake nufi da haqiqanin ruhi. Takhabbadu fiha takhabbudatin kathira, sun rude wajen neman haqiqanin ruhi, rudewa mai yawa. Wa ajizu an idraki, kuma suka gaza riskar me ake nufi da haqiqanin ruhi. Ma'ana abinda malam yake nufi anan shine, mu sani cewa wato yana daga cikin abinda ya wajaba mu imani, waɗanda suka yi mutuwar shahada ranar tashin alkiyama, kafin ranar alkiyama din zai zamanto ruhinsu yana cikin kundin wani tsuntsu kore da yake yawatawa a cikin gidan aljanna, yana suna jin daɗi, suna samun daula da ni'ima ta gidan aljanna, ransu an killace shi, an adana shi a cikin kundin wani tsuntsu kore da yake yawatawa a cikin gidan aljanna, har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai tashe su daga kaburburansu, sai a dawo musu da wannan ruhin cikin gangar jikinsu. To sai kuma malam ya shiga yi mana bayanin menene ruhin. To a ƙarshe sai muka fahimci ruhin nan wani al'amari ne na Allah, shi kadai ya sanya haƙiƙanin ruhi yake. Wayanda ma suka tafi neman bayanin haƙiƙanin ruhi, ƙarshe rudewa suka yi, kuma ba su dawo da wata natija ba. Ina fata an gane. Qala al-mu'allif rahimahullah, gaba ta 75 ma ne ce, wal imanu, yin imani bi annal mayyita, da cewa mamaci yuqadu fi qabrihi, mamaci za a zaunar da shi a kabarinsa. Wa tursalu fihi ar-ruh, a kuma busa masa rai. Hatta yas'alahu munkarun wa nakir, har zuwa lokacin da munkarun da nakir za su ainihin wato yi masa tambaya, anil imani, su yi masa tambaya game da imani, wa shara'ihi, da kuma shari'o'in ainihin wato musulunci. Thumma tusallu ruhuhu bila alamin, sannan sai a ainihin wato a zare ruhinsa ba tare da wani raɗaɗi ba. Ma'ana kenan, kaga wannan kai imani da cewa bayan mutum ya mutu an zare ransa, yan uwa sun yi masa sutura, sun je sun binne shi a kabarinsa, ana kuma dawo mai da ruhinsa cikin gangar jikinsa don ya amsa tambaya. In ya amsa tambayar ya gama, sai a sake zare jikinsa ba tare da jin wani radadi ba, don radadin mutuwa guda ɗaya ne ya kuma ji shi. Da haka sai a kuma zare ruhinsa, shikenan idan yana cikin wanda suke illiyin sai a kai illiyin, in yana cikin yan sujjin sai a kai su sujjin. Wa ya'riful mayyitu zaira idza zarahu, malai yake cewa mamaci yana gane masu ziyartarsa idan sun ziyarce shi, ko da yake babu hadisi da ya inganta akan haka cewa idan an kawo wa mamaci ziyara yana sanin cewa wane ya kawo masa ziyara ko su wane sun kawo masa ziyara. Wannan magana da malai ya faɗa babu hadisi da ya inganta akan ta. Wayatana'amu, sannan mamaci yana wayatana'amul mu'minu, mu'mini yana ni'imtuwa fil qabri, a cikin kabarinsa. Wayu'adzabul fajiru, shi kuma fajiri yana azabtuwa kaifa sha Allahu, yanda Allah ya ga dama. Asharhu qawluhu wal imanu bi anna al mayyita yuq'adu fi qabri, wannan gaba tana so ta nuna maka wajibi ne kai imani cewa mamaci bayan ya mutu ana zaunar da shi a kabarinsa. Yajibul imanu, wannan wajibi ne imani, bi annal mayyita, da cewa shi mamaci yuq'adu jalisan, ana fatayar da shi zaune fi kabari a cikin kabarinsa. Karka ce kai kabarin da mutum ya za a yi abin nan, an riga an sa shi a cikin kabari bayan ainihin wato shi kabarin ga kuma ya a cikin yar aka sa shi, ga tukwane an sa tukwane, kuma yaya za a ce shin tukwanen farfashe za su yi, ko yaya za a yi, ya mutum za a iya zaunar da shi a kabarinsa wanda lokacin da aka gina masa kabarin ko aka tona masa kabarin ba zai iya zama ba? Wannan ba abin da ya shafe ka bane. Ka gane abin da ake so kai imani, za a tashi mutum bayan ya mutu a yi masa tambaya, zauna kuma za a tada shi, ya al'amarin yake bai shafe ka ba, abin da ake nema daga gare ni daga gare ka imani. Ina fatan gane, za a zaunar da shi. Wa tu'adu ruhuhu, kuma za a dawo mai da ruhinsa fi jasadihi, a jikinsa. Karka ce yaya, nan ma ba ka da hurumin ka ce yaya. Allah madaukakin sarki da ya karɓi ransa yana da ikon ya kuma dawo masa da ransa a yi masa tambaya. Da haka zai dawo, za a dawo masa da ruhinsa cikin gangar jikinsa. Wa yatihi malakani, wasu mala'iku guda biyu za su zo masa. Ahaduhuma munkar, ɗaya daga cikinsu ana kiransa munkar. Wal akharu nakir, ɗayan kuma ana kiransa annakir. Fayas'alanihi, za su yi masa tambaya. Wa hadhihi hiya fitnatu, hiya alfitnatu fil qabr, in ka ji an ce ka nemi tsari daga fitinar kabari, to tambayar wa'annan mala'ikun ita ce fitinar kabari. Har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu'o'i ya koyar da mu na neman tsarin Allah daga fitinar kabari, kuma yace duk sallah in kai ka nemi tsarin Allah da fitinar kabari, to ita fitinar kabari shine tambayar waɗannan mala'iku guda biyu. Yake cewa wa hadhihi hiya alfitnatu fil qabr, wannan ita ake nufi da fitina a cikin kabari. Wa hiya ashaddu ma ala almayyit, wannan ita ce mafi tsananin abin da mamaci ke fuskanta. Duk wata wahala da ake sha bayan mutum ya mutu an sa shi a kabari, to tana bin bayan tambayar kabari. Inna jamin hadhihi alfitnati, idan mamaci ya tsira daga wannan tambaya, najamin ma ba'ada ha, to zai tsira daga dukkan abin da zai biyo bayanta. Duk wani abu da zai biyo bayan tambayar kabari to mai sauki ne. In dai mutum ya tsira a fitinar kabari, to abin da yake bayan fitinar kabari ma zai tsira insha Allah. Wa illam yanju, idan ko mutum bai tsira ba, bai kubuta ba min hadhihi alfitna, daga wannan fitina ta kabari, to fa huwa halikun, ya riga ya halaka, ya gama yawo. La najata lahu, babu sauran tsira a tattare da shi. Yas'alanihi an thalathin, wato waɗannan mala'iku, yas'alanihi an thalathi masaila, za su yi masa tambayoyi akan wasu mas'aloli guda uku. Man rabbuka, tambaya ta farko za ka ji ta kamar tana da sauki, kuma amsa ta ma wannan kamar kowa ma zai iya amsawa, amma al'amarin ba haka yake ba. Sai wanda Allah ta'ala ya tabbatar da furucinsa, Allah ka tabbatar da furucinmu. in ba haka ba abu ne mai sauki ko anan duniya ai ma tambaya ka rikice ka rude ka kasa bada jawabi anan duniya ma haka tana faruwa a tambaye ka gabas kai yamma ko a jaraba za ka mutun yana ganin yayi daidai sai ta fito ga ya faɗi ana samun haka ko ko sai ya fito ya ce shi fa kaza ya rubuta a ce ayya ai ba daidai ka rubuta ba ai kaza shine amsar da haka kake dan mutun zai iya yiwa ga amsar ya sani amma ana tambayar sa basira ta bace to shine sai ainihin wato aka ce tambayar farko da za a yi wa mutun shine man rabbuka kaga dai in kana bauta wa Allah ai ka ya kamata ka amsa wannan tambayar wane ne ubangijinka shine tambayar farko fal mu'min yaqulu rabbi Allah ita ce kawai amsar ba cikin sakan daya mu'mini kawai sai ce ubangiji na shine Allah shikenan amma almunafik amma munafiki fa yaqulu ha ha la adri sai ya ce ban sani bai ce bai sani ba thumma yaqulani lahu sannan sai su ce to wannan ka fadi sai su sake tambaya ta biyu ma dinuka menene addininka wallahi idan addinin da kai ba na musulunci bane ba addinin da manzon Allah ya aika manzon Allah da shi kai ba sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya bada wannan amsa ba da haka za a tambaye mutum ma dinuka menene addininka fal mu'min mu'mini ya kulu zai ce diniyal islam addini na shi ne musulunci amma almunafik nan ma munafiki wal murtabu da mai kokwanto ko mai shakku fa ya kulu ha ha la adri nan ma mutum zai ce bai sani ba thumma yaqulani lahu a ce wannan tambayar shi ma mutum ya fadi sannan sai su sake yin tambaya ta uku su ce man nabiyuka wane ne annabinka fal mu'min yaqulu mu'mini cewa zai yi nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi na shine muhammad sallallahu alaihi wasallam amma almunafiqu amma munafiki fa yaqulu ha ha la adri ka duba amso shine waɗanda suke masu sauki amma munafiki ba zai iya amsawa ba kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi dan haka wannan tambayar ta ƙarshe ma munafiki zai ce bai sani ba bal mu'min yuwassa'u lahu fi qabri mu'mini za a yalwata masa kabarin sa wayub rashu lahu min aljanna a shimfuda masa shimfuda daga cikin shimfudar gidan aljanna wayubtahu lahu babun ila aljanna a bude masa wata kofa har zuwa aljanna wayatihi min rauhiha wa dibiha iskar gidan aljanna da kamshin gidan aljanna zai dinga shigo masa ta wannan bututun ko ta wannan kofar wayuna'amu fi qabrihi kuma ku kuke ganin ya mutu amma shi ni'ima da garabasa da dadi da morewa yake a cikin kabarin sa mu'mini ke kun sa shi a cikin rami amma Allah kadai ne ya san irin yanda aka yalwata wannan ramin Allah kadai ne ya san irin fadin ramin Allah kadai ne ya san irin shimfudu na alfarma na gidan aljanna da aka shimfuda masa ku dai kun sa shi a cikin farin kyalle Allah ne kadai ya san irin jin dadi da ni'imar da yake sha ni'imar da babu irin ta anan duniya ita Allah ta'ala ke ni'imtar da shi a cikin rayuwar barzahu tun kafin ya je lahira wal kafiru wal munafiq amma kafiri da munafiki yudayyaqu alaihi qabru shi kam za a takura kabarin sa wayufrashu minan nar za a yi masa shimfida daga shimfidar gidan wuta wayuftahu lahu babun ilan nar za kuma a bude masa kofa zuwa gidan wuta wato kofa zuwa wuta wayatihi min harriha wa samumiha dan haka zafinta da iskar ta mai zafi mai wari za ta dinga zo masa ta wannan kofa Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu wa hadha ma'ana qauli wannan shine ma'anar fadin sa wa tursalu fihi ruh za a sako masa da ruhin sa hatta yas'alahu munkarun wa nakir anil iman wa shara'ihi ma'ana wannan shine ma'anar za a dawo da mutum ruhin sa cikin gangar jikin sa kuma waɗannan mala'iku munkarun da nakir za su yi masa tambaya game da imanin sa da kuma shari'o'in Allah qauluhu wa ya'riful mayyitu az-za'ira idza zara to sai kuma malai yake cewa waye mamaci idan mai ziyara ya kawo masa ziyara yana ganewa yana sanin wane ya kawo masa ziyara ko da yake kamar yanda muka fara da farko wannan gaba ta cewa mamaci yana sanin wanda ya kawo masa ziyara hadisin bai inganta ba walidhalika tushra'u ziyaratul qubur malai yace dan haka ne aka shar'anta wa mutane su dinga ziyartar makabarta li'annal mayyita domin shi mamaci ya anasu bi za'irihi yana dauke ke wato yana samun kewa wato ana dauke masa kewa game da wanda ya kai masa ziyara وهذا من امور البرزخ wannan yana daga cikin al'amarin da ya shafi rayuwar rayuwa bayan mutuwa rayuwar barzahu fanahnu la naqulu fi umur al-akhirati mu kan ba ma tsoma baki game da al'amarin lahira wa umur al-barzakh haka ba mu da ta cewa game da al'amarin rayuwar rayuwar kabari illa ma sabata bihi dalilu ba abinda muke fada sai abinda dalili ya tabbatar li'annahu min ilmi al-gaybi domin rayuwar mutum bayan ya mutu a cikin kabarinsa yana daga cikin ilimin gaibu alladhi la ya'lamuhu wanda babu wanda ya san wannan ilimin na gaibu illa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala wala yu'khadhu min hadha ba za kuma a riki hujja ba daga wannan magana cewa mamaci yana sanin in an kawo masa ziyara yana gane wanda ya kawo masa ziyara to wannan ba zai zama hujja ba annal mayyita a dauka cewa shi fa mamaci yudlabu minhu shay'un ana iya neman wani abu a wajensa kada wani ya ce a to ashe tunda ana iya zuwa ziyara kuma in an je mamaci yana sanin an kawo masa ziyara to wannan ashe idan wani malami ne ko wani shehi ne ko wani bawan Allah ne za a iya roƙon sa kenan to sai malami ke cewa wannan baya nuna cewa zai zama hujja na roƙon wani abu daga wanda yake kwance a cikin kabari idan mutum wani ya ce maka za a iya yin hujja da wannan magana a roƙe na cikin kabari fa yuqalu sai a ce da shi ma dama annahu ya'lamu man yatihi ilayhi falimadha la nadlubu minhu hawaijana kila wani zai ce maka ah idan har matukar yana iya sanin wanda ya kawo masa ziyara to dan me yasa ba za mu nemi biyan bukatun mu ba a wajensa naqulu sai mu bashi amsa mu ce hadha lam yashra'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta shi ba mutum ya mutu shikenan komai nasa ya tsaya shi ma ta kansa yake neman taimakon ku yake da addu'o'i da fatan alheri ba abin da zai iya muku kurayeyo dan haka kenan wannan abu ne da shari'a bata shar'anta shi ba na cewa mutum ya roki na cikin kabari almayyitu la yudlabu minhu shay idan mutum ya mutu to ba za a iya neman wani abu ba daga gare shi ma kana sahabatu yadlubuna minar rasul sallallahu alaihi wasallam shay'an sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu kasance suna neman wani abu ba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a taba jin cewa wani cikin sahabbai ya je kabarinsa ya roke shi kudi ko ya roke shi yaya ko ya roke shi haihuwa ko ya roke shi shiriyar yaya ko jari ko aure ko gida ko ainihin wato ko neman mulki ba a taba jin wani cikin sahabbai ya je ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa bukatarsa ba ma annahu hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyya laysat hiya hayatan dunyawiyya tare da cewa fa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a raye a cikin kabarin sa rayuwa amma ba irin ta duniya ba rayuwa irin wadda ake yi a barzahu laysat hiya hayatan dunyawiyya ba rayuwa bace irin ta duniya domin dan adam yana da rayuwa guda uku akwai rayuwar duniya akwai rayuwar barzahu akwai kuma rayuwar lahira to rayuwar duniya ita dan adam yake da masaniya akan ta ita yake da gogewa akan ta ita yake da ilimi akan ta amma rayuwar barzahu dan adam ba abin da ya sani sai ta fuskar wahayi babu ba za ka iya sanin rayuwar barzahu ba sai ta taimakon ayoyin alkur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ma wannan rayuwar tunda kana cikin ta za ka iya sanin kaza ka san kaza ka san kaza ka san kaza amma rayuwar barzahu ba a iya sanin me ke faruwa a barzahu sai ta hanyar wahayi sai da aya daga cikin alkur'ani ko kuma da ta hanyar hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa irin rayuwa ta barzahu ba a taba samun wani cikin sahabbai ya je ya roke shi bukatarsa ba a karkashin haka kenan baya halatta ka je kabarin wani bawan Allah ko wani waliyi ko salihin bawa ka roki bukatunka ko ka nemi yayi da kwaranyewar matsalolinka daga gare shi auluhu wa yatana'amu almu'minu fil qabr fadin Imam al-Barbahari da yace wai mamaci ko mumini yana ni'imtuwa a cikin kabarin sa wa yu'adhabu al-fajiru kayfa sha'a Allah fajiri kuma yana yabawa aya zakinta gurgurdan yanda Allah ta'ala ya ga dama min usulil iman bala yace yana daga cikin tuwasin imani yana daga cikin asalin imani al-imanu bi'adhabil qabri wa na'imihi imani da azabar qabari da kuma ni'imar kabari. Wannan wajibi ne kai imani da cewa kabari akwai ni'ima a ciki, akwai azaba a ciki. Wajibi ne kaman yanda kai imani da Allah, kai imani da ranar lahira, kai imani da littattafan Allah da manzanninsa da mala'iku, to wajibi ne ka yarda cewa a cikin kabari akwai ni'ima, akwai azaba. Khilafan lil mu'tazila, ka fita zancen wannan mu'tazilawa su ne suka saba wa ahlus sunnati da sauran musulmi cewa akwai azaba kabari, akwai ni'ima kabari. Da haka duk wanda kaji yana cewa babu wata azaba da za'a yi wa mutum a kabari, ba wata ni'ima ta kabari, to ka tabbatar ba mu'tazile, ka tabbatar cewa yana bin aqida irin ta mu'tazilanci. Domin mu'tazilawa su ne masu wannan aqidar. Alladhina yunkiruna hadha, su suke musu akan haka. Yaquluna, suna cewa almayyitu fi qabrihi, wai mamaci a cikin kabarinsa. Mithlu ma wada'nahu, wai yana nan kamar yanda muka ajiye shi. Laysa indahu adhabun wala na'im, babu wata azaba da ake masa ballantana wata ni'ima. Yanda kuka sa shi yana nan a yanda yake har zuwa ran da za a tashi alkiyama, ba a yi masa wata azaba, ba kuma ya shan wata ni'ima. Ya'tamiduna ala uqulihim, dama kuma su sun kware wajen dogara da hankulansu. Su in suka tashi yin hujja, ba da ayat Qur'ani ko hadisi suke hujja ba, su da hankali suke yin hujja. Da aka dogara su da hankalinsu, wa absarihim, da basirarsu ko ganinsu na ido, wa tafkirihim, da tunaninsu, su suna ganin in an sa mamaci a kabari, to babu wata azaba da ake masa ko ni'ima, yanda yake yana nan a haka. Wala yu'minuna bil ghaibi, da ma su ba sa yin imani da abin da ido baya gani, ba sa yin imani da ghaibu. Wala tuqasu dunya bil akhirah, ita kuma duniya ba a auna ta da lahira, ba za ka auna duniya da rayuwar lahira ba. Awul akhiratu bid dunya, ko ka auna lahira da rayuwar duniya, ba a auna duniya da rayuwar lahira, dan daban-daban ne. Wannan rayuwar duniya ce, wannan rayuwar lahira, kamar yanda ba a auna rayuwar lahira da rayuwar duniya, dan akwai bambanci. Kowace rayuwa ce amma daban-daban. Fa alayka an tu'mina bil ghaibi, abinda yafi sauki gare ka dan uwa, kai imani da ghaibu kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai azabar kabari ka yadda, akwai ni'imar kabari ka amince, shikenan kawai abin da ake so. In kai haka, ka tabbata mai imani ainihin wato da azabar kabari da ni'imar kabari. Wa azabul kabari wa na'imul qabr thabitun, lalle ka sani azabar kabari da ni'imar kabari tabbatacciya ce. Bal mutawatirun fil ahadith, bal ma akwai hadisai masu dimbin yawa wanda sun kai matsayin hadisi mutawatiri, da suka zo da wannan magana ta cewa akwai azabar kabari, akwai kuma wa'inda ake ni'imta su a cikin kabarinsu. Allahumma ja'alna minhum. Annal mayyita imma an yu'azzaba fi kabari, da haka ɗayan biyu ne, ko dai mamaci imma ana yi masa azaba a kabarinsa, wa imma yun'amu, ko kuma ana ni'imta shi. Fa man yunkiru azabal qabri, dan haka duk wanda yayi musu yace bai yadda da azabar qabri ba, wa huwa ya'lamu bin nusus, alhalin ya san wa'annan hadisan da ayoyin, wa ya'lamu bil adillati, yana da masaniya game da hujjoji da dalilai, fa huwa kafirun, ya kafirta. Duk wanda yace ba wata azabar qabri, ba wata ni'imar qabri, alhalin ga ayoyi da hadisai, to ya kafirta. Amma in ankarahu min babit ta'wil, amma wanda yayi inkari yayi musun azabar kabari ko ni'imar kabari saboda wani tawili da yake da shi, awu taqalidi, ko saboda koyi da wani malami da yake yi, awul jahili, ko saboda jahilci, fa hadha yubayyanu lahul haqq, wannan sai a zaunar da shi, a karantar da shi, a bayyana masa gaskiya. Fa in asarra ba'dal bayan, in ya ci gaba da dogewa bayan an yi masa bayani hukuma bi kufri, shi ma sai a masa hukunci da kafirtarsa. Na ba dan gane da game da musun azabar kabari ko ni'imar kabari, in ma dai mutum yana sane, ya san akwai ayoyi da hadisai, amma ya ki sallama wa ayoyin alkur'ani da hadisai, ce bai yadda da azabar kabari ko ni'imar kabari ba, to wannan ko shakka babu ya kafirta. Wanda kuma shi yace bai yadda da azabar kabari ba ko ni'imar kabari, amma yana da wani tawili, kila ko wani hadisi da ya ci karo da shi, ko ta aya da yake ganin fassarar wannan ayar ta nuna kamar ba azabar kabari, bai fahimci abin daidai ba, sai ya fahimci abin baibai, ko kuma yayi tawilin wani hadisi ko ta aya daya, ko kuma akwai wani malami shi ba shi da ilimi mai yawa, amma yana da wani malami da ya yarda da shi, sai yake koyi da wannan malamin, sai aka yi rashin sa'a, shi kuma malamin yana daga cikin mutanen da suke da rubabbiyar aqida, ko kuma bai yarda da azabar kabari ba ko ni'imar kabari, ko kuma jahilci ne, shi bai ma san cewa akwai azabar kabari
ko ni'imar kabari ba, da haka kawai ya kore, to wannan abin da yake bukata a zaunar da shi, a wayar masa da kai, a ilmantar da shi, a yi masa bayani. In ya fahimta ya karba, shikenan ya tsira. In bai karba ba, ya dage da waccan da'awa ta babu azabar kabari ba ni'imar kabari, to sai a yi masa hukunci da ya kafirta. Ina fata an gane. Da haka mas'alar imani da azabar kabari da ni'imar kabari ba karamar mas'ala bace. In dai har matsalar za ta iya fitar da mutum daga cikin musulunci ba karamin matsala ba ce. Da haka wajibi ne mutum ya imani cewa akwai azabar kabari, akwai ni'imar kabari. Wasu ana azabtar da su, wasu ana ni'imta su. Qala al-mu'allif rahimahullah, gaba ta 77, malai yake cewa wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa. Kai imani da cewa Ubangiji ta'ala shi ne wanda ya zance da annabi Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam يوم الطور ران الطور سيناء وموسى يسمع من كلام الله واتو من الله الكلام سنن موسى يا ينا يا سوراري wannan zance daga Allah bi sautin da sauti waqa'a fi masami'ihi wannan sautin kuma ya ji shi a majiyansa minhu daga Allah la min gairihi ba daga wannan Allah ba faman qala gairu hadha duk wanda ya fadu wani abu ba wannan ba faqad kafara billahi alazim to ya kafircewa Ubangiji mai girma. Duk wanda ya ce annabi Musa, Allah bai zance da annabi Musa ba, to ya kafirta. Ya kafircewa Allah mai girma. Haka wanda yake ganin cewa lalle Allah ya zance da annabi Musa, amma da maganar da ba sauti, ba harafi, ba kaza, to shi ma ya yi kuskure, ya sauka daga kan tafarkin Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ko kuma wanda ya ce lalle annabi Musa ya ji zancen Allah, amma ba Allah bane ya masa zancen, wani mala'ika ne ya dinga yin zancen a madadin Allah, to duk wanda ya faɗi irin waɗannan ya kafirta. Wajibi ne Allah ta'ala ya tabbatar da ya yi zance da annabi Musa, zance da sauti da komai ka yadda. Asharhu ithbatul kalami lillahi azza wa jal, tabbatar da zance ko tabbatar wa Allah zance ko tabbatar wa Allah magana. Min usuli aqidati ahlus sunnati wal jamaa, wannan tushe ne daga aqidar ahlus sunnati wal jamaa. Su kam sun yadda cewa Allah ta'ala yayi zance da Musa. Anna Allah yatakallamu bi kalamin haqiqi, su kam sun yadda cewa Allah ta'ala yana zance, wato yana magana da zance na haqiqa. Sami'ahu Jibril, wanda mala'ika Jibril ya ji zancen Allah, wa sami'ahu Musa, wato annabi Musa ya ji alaihi salam lamma dhahaba ila an-nar, lokacin da ya tafi zuwa wuta, wato liya a ce min habi kabasin dan ya samo garwashi ya zo ya ji dimi da shi da matarsa, sai ya tafi neman garwashi din, to kafin ya je ya dawo, wato a can ne ainihin wato Allah ta'ala ya zance da shi kuma ya ji. Wa wajada anna Allah yukallimu, sai ya samu kansa a wani yanayi da gashi Allah ta'ala ne da kansa yake magana da shi. Min ash-shajarati, daga wannan ainihin wato bishiya wadda take wajen dutsen Dur Sina. Kama dhakara Allah zalika fil Qur'an, kama yanda Allah ya ambata ka a cikin Al-Qur'ani. Wa sami'a Musa kalamahu, kuma annabi Musa ya ji zancen Allah. Qala Allah azza wa jalla, Ubangiji mai girma da buwaya yace, wa 'allama wa kallama Allah Musa taklima, Allah ta'ala ya yi zance da annabi Musa. Wa lamma ja'a Musa limiqatina, yayin da Musa ya zo inda muka yi alƙawarin haduwa da shi. Wa kallamahu rabbuhu, Ubangijinsa ya yi zance da shi. Kaga ba cewa aka yi Ubangijinsa ya aiko wani ya yi zance da shi ba, cewa aka yi wa kallamahu rabbu, Ubangijin Musa ya yi zance da annabi Musa. Hadhihi marratun thaniya, wannan kuma shine karo na biyu. Lamma wa'adahu Allah, lokacin da Allah ya yi alƙawarin haduwa da shi, ko lokacin da Allah ya yi alƙawari an yi udiya huttaura ta zai bashi attaura. Zahaba Musa lil maw'id, sai annabi Musa ya tafi gurin da suka yi alƙawari za su haduwa, to da Allah zai karba attaura. Wa kallamahu rabbuhu, to anan ne Ubangijin Musa ya zance da shi. Wa atahu alwaha attaurati, ya bashi allinan attaura maktubatan, a rubuce. Fa sami'a Musa kalam Allah, annabi Musa ya ji zancen Allah azza wa jalla. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj, haka Ubangiji ta'ala yayi zance da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daren da aka yi mi'raji da shi. Wa farada alaihi salawatul khams, hamma ya farlanta masa salloli guda 50. فالله يتكلم جل وعلا dan haka mu yadda cewa ubangiji mai girma da dauka yana magana bi kalamin yusma da zancen da kuma ana saurara ana ji wa bi harfin wa sautin da harafi da kuma murya ammal jahamiyatu wal mu'tazila amma masu bin aqidar jahamiyya jaham bin safwan masu bin jahamiyanci wal mu'tazila da masu bin mu'tazilanci wannan mun sha karantawa mecece jahamiya mecece mu'tazila da sauran gurbatattun aqidu da ainin wato ake jingina su zuwa ga musulunci mun sha yin bayani akan su to daga ciki akwai jahamiya da mu'tazila su wayannan jahamiya da mu'tazila fa yaquluna suna cewa Allahu la yatakallam su a aqida su Allah baya magana kaji wata katobara su a aqidar jahamiya da mu'tazila Allah baya magana li'anna law athbatna lahul kalama wai sai suka ce da wato domin idan wato zamu tabbatar wa da Allah cewa yana magana in muka tabbatar wa Allah cewa yana magana shabbahanahu bil makhluqina to mun kamanta Allah da ababan halitta ai kai kana magana kuma a ce Allah ma yana magana to tunda haka ne gara su korewa Allah magana Allah ya ce yana magana sun ce a Allah baka magana me yasa saboda suka ce in muka ce Allah yana magana mun kamanta shi da ababan halitta ga Qur'ani karara shi yasa duk wanda ya ba koyarwar Al-Qur'ani da Sunna bisa fahimtar magabata to ya bata duk hanyar da ya kama da yake ganin za ta kai shi aljanna sai yayi nisa zai tare da ita a rufe take ba wata hanya da zaka shiga aljanna sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce kaida dan haka duk kuma in kai amfani da dukkan wata basira taka da wani ilimi naka dan ka gano daidai ba ta karkashin Qur'ani da Sunna ba abinda zaka gane sai shiri ka duba Allah ta'ala da kansa yace kallama Allahu Musa ta kalima shi yasa wani a cikin su da ya tashi sai yace wa kallama Allahu Musa ta kalima wai duk dan ya aqida tasa ta daidai domin da yazo ya ci karo da wannan ayi wa kallama Allahu Musa sai zama Allah shine fa'il din Musa shine maf'ulun bihi din to sai ga zai samu matsala a wannan aqidar sai ya maida Allah shine maf'ulun bihi Musa sai zama fa'il sai ya maida lamirin sai ya koma wa kallama Allahu Musa ta kalima wai Musa yayi zance da Allah kaga wannan abu ne mai sauki Musa ne yayi zance da Allah shi kuma Allah cewa Allah yayi zance da Musa to sai suke kyamar su fassara ayar a haka su ce Allah yayi zance da Musa sai suka ce Musa ne yayi zance da Allah me yasa suke gudun su ce Allah yayi zance da Musa suka ce saboda muka ce Allah yana magana mun sufanta shi da ababan halitta da haka su ma an taba zai ce su ma tsarkake Allah suke mutum yayi katobara yayi kasassaba yayi magana yace wai ai kokari yake kare gaskiya so yake fito da gaskiya so yake a fahimta a wai yanzu su tsarkake Allah suke kansu kamanta shi da ababan halitta ina fata an gane li'anna al-makhluqa yatakallamu domin sun ce wai abin halitta yana magana wa hal yuqasu kalamullahi bi kalamil makhluq to abinda za a tambaye su shin akwai ma'auni ne da aka isa ayi gwaji a zuba a ma'auni guda zancen Allah da zancen ababan halitta ana iya kiyasin zancen Allah da kiyasin wato da zancen ababan halitta hunaka farqun baina kalamillahi wa kalamil makhluq ai tun asali akwai bambanci tsakanin zancen Allah da zancen ababan halitta domin zancen Allah zance ne na mai halitta zancen wato ababan halitta zance ne na ababan halitta dan haka su ababan halitta shi mai halitta anan ma akwai bambanci dan haka komai na Allah ba irin na ababan halitta bane dan haka aka ce Allah yana magana magana sa ba irin ta ababan halitta bace shikenan sai ka huta fahum la yufarriquna baina Allah wa baina al-makhluq matsalar da suka samu ba sa iya bambanta tsakanin Allah da ababan halitta in suka tayi sai su zuba su a cikin ma'auni guda to sai kuma kokolwarsu sai ta rude sai su rasa yanda za su yi domin sun dauki Allah sun sa shi a ma'aunin ababan halitta ko sun dauki ababan halitta sun sa shi a ma'aunin Allah amma da Allah ta'ala ya sa ma'aunin su mai lafiya ne za su gane cewa Allah daban ababan halitta daban to ba sa iya bambance tsakanin Allah da abin halitta wal iyazu billah natijatan litaballudi afhamihim wannan natija ce ta daƙiƙancin fahimtar su wa uqulihim da dodewar hankalin su toshewar basira wato talabbudihim wato talabbudi afhamihim wato fahimtar su ce daƙiƙiyar fahimta ma'ana daƙiƙai ne ba su da fahimta domin ba dan haka ba su koma Allah yayi musu bayani ko su koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu bayani to sai suka ce a su za su gano me Allah yake nufi da kansu sai kuma suka kasa fahimta fallahu jalla wa ala yatakallamu haqiqatan bi kalamin yusma magana ta gaskiya Allah madaukakin sarki yana magana kuma magana ta haqiqa kuma ana sauraron ta ana ji wal qur'anu to al qur'ani shi kansa min kalamillah yana daga cikin zancen Allah takallama Allahu bihi Allah yayi zance da alqur'ani wa takallama bit tawrati Allah yayi zantar da at-taura wa takallama bil injil Allah ya zantar da injila wa yatakallama kuma har yanzu ubangiji yana magana mata sha a duk sanda yaga dama idza sha in yaga dama subhanahu wa ta'ala fa kalamuhu min fi'lihi zancen Allah yana cikin aikin sa wato Allah madaukakin sarki zancen sa yana daga cikin ayyukan sa jalla wa ala wa fi'luhu la nihayata lahu shi ko aikin Allah ba shi da karshe wala bidayata lahu kamar yanda ba shi da farko yatakallamu mata sha'a dan haka abinda ake so ka yadda Allah yana magana duk sanda yaga dama idza sha'a in yaga dama bima sha'a da abinda yaga dama jalla wa ala fal kalamu sifatun min sifatihi al-fi'liyah dan haka maganar Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah na aiki na ba ta gane eh za mu tashi a wannan gabar dan an ce lokaci yayi sai mu tashi qauluhu wa minhu subhanahu la min ghairi abinda mu karanta yayi zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika